Hausa da murya Amurka yake magana da wannan safiyar Juma'a babbar rana 18 ga watan Janairu shekarar 2019 akan mitoci 40-49 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ko ana iya jin mu ne ta tashar mu a boehausa.com ko kuma sashen hausa.com ko kuma za a iya saurare mu akan radio amfani fara'a sarauniya dalal da kuma niya ko kuma alfa radio a birnin ku masu na kasar Ghana. Jama'a barkamu da asuba, Baba Yakubu Makeri ne tare da Alheri Grace Abdu za mu gabatar muku da shirinmu na wannan safiyar. Kafin ku ji rahotannin mu ga kanan labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump da kakakin majalisar wakilai Nancy Pelosi suna ci gaba da chatar baki kan batun gina katanga a kudancin Amurka da ya sanadiyar rufe waɗansu ma'aikatan gwamnati da ya shiga mako na hudu yau. Waɗansu 'yan bindiga da ba san ko su wane ne ba san harbe suka kuma kashe Ahmed Hussein Sile, wani ɗan jaridar ƙasar Ghana da ya fice wajen rubuta rahotannin da suka shafi abubuwan fallasa. Kana an samu gawar wani masanin ilimin mu'adinai ɗan asalin ƙasar Canada da aka sace farkon wannan makon a Burkina Faso.
To ka da labaran kenan, bayan ku kun ji labarai za ku ji cewar tsohon shugaban Najeriya kuma ɗan takarar jam'iyyar PDP a zaben watan gobe a Najeriya ya kawo ziyara a nan Amurka. To ko menene ke hana shi zuwa a baya?
Zuwa Amerika da hannun mutanen Amerika, in sun bani visa zan zo, in ba su bani ba zan zo, kuma sun bani kuma na zo ga shi kuma ina tattaunawa da jami'ansu.
Za ku kuma ji cewa kamfanin sada zumunta na Facebook zai baiwa 'yan siyasa daman baje hajarsu ga masu kada kuri'a a kan Facebook, amma kuma ya ce zai sa ido ga masu zuba kalaman ɓatanci. Bayan haka kuma Hawa Umar tana tafi da shirin lafiya uwar jiki, amma sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Wannan kisa da aka yi wa ɗan jarida Medina.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Donald Trump da kakakin majalisar wakilai Nancy Pelosi suna ci gaba da chatar baki kan batun gina katanga a kudancin Amurka da ya sanadiyar rufe waɗansu ma'aikatan gwamnati wanda ya shiga mako na hudu yau. A jiya Alhamis, shugaba Trump ya rubuta wa Nancy Pelosi cewa an ɗage tafiyar da take niyyari zuwa Belgium da Misira da kuma Afghanistan, kuma za a sake saka wata ranar ne bayan an buɗe sauran ma'aikatan gwamnati. Ya bayyana ziyarar da za ta kai a matsayin yawon bude ido na kwanaki bakwai. Ya kuma ce idan Nancy Pelosi za ta shiga jirgin kasuwa zuwa wannan ziyarar, to wannan ya rage nata. Trump ya ce za a ci gaba da rufe ma'aikatan gwamnatin har sai ya samu kuɗin gina katangar.
Without a strong border, America is defenseless, vulnerable, and unprotected. I also want to thank the military.
Idan ba gina katanga mai ƙarfi ba, Amurka ba ta da wata kariya. Ina kuma so in gode wa jami'an soja sabili da taimakon mu da suka yi a lokacin da aka fuskanci kwararowar bakin haure. Sai dai a nata bayanin Nancy Pelosi ita ma ta ja daga.
I'm not for a war.
Tace bana goyen bayan gina katanga, bana goyen bayan gina katanga, bana goyen bayan gina katanga. Kungiyar Tarayyar Afirka ta gabatar da wata bukata da zata wato tabazata a jiya Alhamis da yamma, tana kira ga gwamnatin kasar Congo ta dakatar da sanadin sakamakon ƙarshe na zaben shugaban kasar da ake takaddama akai bisa dalilan cewa ana matukar tababa akai. A yau Juma'a ake kyauta da zaton kotun tsarin mulki ta kasar Congo za ta yanke hukunci a ƙarar da babban abokin hamayya ya shiga raina kalubalanta sakamakon zaben. Martin Yulu ya buƙaci a sake kirga kuri'u bisa zargin an yi aringizon kuri'u. Dagewa kan wannan sakamakon zaben yana iya haifar da tashin hankali a ƙasar da take hankoran mika mulkin demokuraɗiyya cikin kwanciyar hankali da lumana karan farko tun da ƙasar ta samu 'yancin kai a shekara ta 1960. Waɗansu 'yan bindiga da ba a san ko su wane ne ba sun harbe suka kuma kashe wani ɗan jaridar ƙasar Ghana da ya fice wajen rubuta rahotannin da suka shafi abubuwan fallasa. Ahmed Hussein Sile yana ɗaya daga cikin 'yan jaridu biyu da suka bankaɗo ƙazaman cin hanci da rashawa da ya ritsa da shugaban hukumar ƙwallon ƙafa na ƙasar Ghana Kwesi Nyantakyi. Wakilin sashen Hausa Ridwan Muktar Abbas ya zanta da waɗansu 'yan jarida na ƙasar Ghana ga kuma abin da suke cewa dangane da wannan lamari.
Sunana Hamsa Kadir English. ‘Yan jarida kamar mataimaka ne da suke yada labaran ababen da ke tafiya a cikin duniya. Suke bari ake sanin abin da yake na alheri da wanda ba na alheri ba. Shesa a matsayinmu na ‘yan jarida bai dace a ce ana wulakanta ɗan jarida ko ana musguna masa ba. Kamar yadda ake kashe sunan ba shi da fa’ida ba shi da amfani.
Kashin gaskiya matsayina na ɗan jarida wannan kisa da aka yi wa ɗan jarida mai binciken shuwa-shuwa na sirri bai dace ba, kuma babban barazana ce ga wato ayyuka na ‘yan jarida a cikin ƙasar Ghana. Sabili da zai jefa tsoro da kuma fargaba a cikin ayyuka na jarida. Akan haka ina ganin ya kamata tsara ɗaukan matakai na kariya da tsaro wurin inganta ayyuka na jarida da kuma baiwa ‘yan jarida ƙwarin gwiwa wurin ci gaba da ayyukansu.
Sunana Zakiyaluwar makarantar Islamic University. Muna communication studies, journalism wato sha'anin jarida. Cikin abin da muka koyi na sha'anin jarida, an bar mun san kamar komai ya iya faru, kuma as ‘yan jarida ya kamata ka tsaya ka yi ready ma abin da zai faru. Isa ni bai karya min kwazo ba.
Sunana Isaka ba tsohon ɗan jarida. Kasancewar tsohon ɗan jarida abin da daban tsoro ɗaya kenan. Na biyu, wato yanzu ana nuna mana a ƙasar nan cewa ɗan jarida bai da kariya kenan. Ko da yake wannan abin da suka yi ba zai sa ‘yan jarida su ja baya ba, amma kuma ‘yan sanda ya kamata su ta kare su.
Ne aka ci gaba da tsokaci dangane da wannan lamari na kisan ɗan jarida. Gwamnatin Trump za ta ɗauki duk matakan da suka dace na matsawa gwamnatin Nicolas Maduro da Venezuela lamba, yayin da gwamnatin ke nazarin ko za ta amince da shugaban adawa Juan Guaido a matsayin halattaccen shugaban ƙasa. Guaido shine shugaban majalisar dokokin ƙasar da jam'iyyar hamayya take da rinjaye. Muna da zaɓi da dama da suka haɗa da na diplomasiya da na siyasa da kuma tattalin arziki, in ji wani babban jami'in gwamnati a hirarsu da muryar Amurka. Matakan da Amurka za ta iya ɗauka sun haɗa da haramta sayan ɗanyen mai daga Venezuela da sa ƙasar a jerin ma'aikata harkokin waje na ƙasashen da ke ɗaukar nauyin ayyukan ta'addanci. Daga ƙarshe an samu gawar wani masanin ilimin mu'addinai ɗan asalin ƙasar Canada da aka sace farkon makon nan a Burkina Faso bisa ga cewar ma'aikatar tsaron ƙasar Canada. Waɗansu ‘yan bindiga ne suka sace Kir Woodman ranar Talata da yamma daga wata mahaƙar mu'addinai da ke yankin arewa maso gabashin ƙasar. Ma'aikatar ta ce an sami gawar shi ne a Gorongorom kusa da kan iyakar Burkina Faso da Mali da kuma Niger.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Tumadalla, da alamar batun da aka dade ana faɗa a Najeriya cewa tsohon mataimakin shugaban ƙasar Najeriya Abubakar Atiku ba zai iya shiga Amurka ba, batun da wasu ‘yan siyasa suka riƙa yayatawa yanzu ya zo ƙarshe. Aliyu Mustapha Sokoto ya tattauna da ɗan takarar na jam'iyyar PDP a zaɓe mai zuwa a jiya dare a wata ziyara da yake a nan Washington da hirarsu.
Abun nan da ake ta cewa wanda kuma muka tambaye shi mai girma tsohon mataimakin shugaban Najeriya kuma ɗan takarar shugaban ƙasa na Najeriya can Najeriya a kitaɗin da muka yi, abin da aka ce ba zai yi bayani domin yanzu da nake magana da ku muna tare da shi a nan Washington DC inda ya sauka, kuma yanzu haka muna tare da shi ne jin kaɗan bayan da ya dawo daga tattaunawa da wasu da ‘yan majalisar dokoki na Amurka. Ranka dai wannan zuwan da ka yi a Washington DC ka yi shi ne don nuna cewa za ka iya zuwa Amurka nan da ake cewa ba ka zuwa koko da ni?
Aliyu, dama na faɗa maka zuwa Amerika na hannun mutanen Amerika, in sun ba ni visa zan zo, in ba su ba ni ba zan zo, kuma sun ba ni kuma na zo ga shi kuma ina tattaunawa da jami'ansu da ka gani dai a majalisar dokoki ko kuma Congress da ake faɗa na tattauna da manyansu abubuwan da suka shafi Najeriya da kuma dangantakan da Najeriya take so ta ƙarfafa tsakanin Amerika da Najeriya.
to bayan su yi majalisar dokoki akwai kuma wata da zaka gana da su a wannan zuwa da kai Washington
kwarai da gaske zuwa gobe insha Allah zani state department
na ka taro kokin waje ba
ga da harkokin waje domin tattauna da jami'an su
da kuma akwai wasu bayan su an ce zaka haɗu da shugabannin hukumar yan kasuwa kungiyar yan kasuwa ne
su ma zan sadu da su gobe da insha Allah
to wannan ziyara a bisa gayyatarwa ta zo
a bisa gayyatar kungiyoyi daban-daban
na America
na America
to su yanzu saboda haka dai tunda an ce baka iya zuwa ka ka zo daga yanzu wata kila za a yi rage shakku na abubuwan da ake cewa za ka iya yi ba kenan
wannan rashin fahimta ne Ali
na me yake nufi da rashin fahimta a wurin mutanen Najeriya ko a wurin
to domin an dare ana kai musu ƙarya kuma sun zauna kan ƙarya kuma duk kokarin da nayi ni musu bayani cewa ba haka ba mutane sun kasa ganewa
to wannan
fata dai yanzu mutane za su gane
ya za a dauka wannan zuwan da kai haka fara haduwa da kusoshin gwamnatin America yana nuna kenan kana samun goyon bayan su a wannan takarar da kake
ba shakka
kana da karfin gowacewa America za ta baka goyon baya
ba shakka
a wannan
America a shirye take ta goya wa kowace kasa wanda take take tafarkin demokradiya
ko san kai dan kasuwa ne kana jin harkan kasuwancin ka yake yana da tasiri ga wata kila goyon bayan da zaka samu daga America din
eh to babban abu dai shine Nigeria kasar demokradiya ce kuma kowa ya sani abubuwan da muka yi domin tabbatar da demokradiyya a Najeriya wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske wajen Amerika
to madalla Ali Mustafa Sokoto kenan a hirar sa da Abubakar Atiku tsohon mataimakin shugaban Najeriya kuma dan takarar jam'iyyar PDP a zaben Najeriya da ke tafe Kamfanin sada zumunta na Facebook ya ce zai baiwa 'yan siyasa damar tallatar da manufofinsu da tsare-tsarensu yayin da a gefe guda kuma zai ɗauki tsauraran matakai na daƙile amfani da kafar wurin yaɗa kalaman ɓatanci tsakanin 'yan siyasa daga Kano ga Mahmud Ibrahim Kwari da ƙarin bayani.
Baya ga haka kamfanin na Facebook na ƙoƙarin bullo da tsauraran matakai ta hanyar kimiyyar fasaha domin kare kutsen bayanai musamman a lokutan zaɓe a ƙasashe daban-daban na duniya. Azantawa da kamfanin dillancin labaru na Reuters, daraktar kula da harkokin siyasa da cibiyoyin ƙetare ta kamfanin ta Facebook, Katie Habaz, ta ce yanzu haka kamfanin ya zaɓi Najeriya da India da Ukraine da kuma ƙasashen da ke ƙarƙashin ƙungiyar tarayyar Turai domin aiwatar da sabon tsarin. Dr. Abati Bako, masanin kimiyyar siyasa ne da harkokin sadarwa a fagen demokradiyya, ya yi tsokaci a kai.
Ƙasar India ita ce demokradiyya mafi girma a duniya, wanda ike kafar yaɗa labarai ta Facebook ɗin nan za a yi amfani da ita, mana manyan 'yan siyasa a ƙasar za su yi amfani da ita i tallace-tallacensu na manufofinsu inda zai kai birane da ƙauyuka, saboda Facebook ana kismacewar kusan mutane fiye da biliyan 3 da wani abu suna hawa kan wannan shafi na sadarwa na Facebook.
Shi kuwa Malam Abdulgani Rufai, kwararre kan fasahar daƙile kalaman ɓatanci a kafar sadarwa ta zamani, ya yi ƙarin bayani ne dangane da sabbin matakan da kamfanin na Facebook ya ɓullo da su.
A matakin Najeriya sun nuna cewar za su yi ƙoƙari su tabbatar da cewar duk wani talla da ake sanyawa a wannan dandali na siyasa ba za a yarda ɗan wata ƙasa ya saka wa irin wannan a tallulluka ba sai su 'yan Najeriya kansu. Sannan kuma a wani mataki da suka ɗauka wanda za su yi amfani da shi a 'yan kwanakin nan shi ne za su yi ƙoƙari su ga sun daƙile dukkanin wani labarai da ake hasashen cewar ba na gaskiya ba ne. Sannan kuma suna ƙoƙarin su ga cewa sun yi amfani da damar su don masu saka talla su ma sai waɗanda gwamnati ta yi wa lasisi.
Ko waɗannan matakai na kamfanin Facebook za su yi tasiri a nan Najeriya musamman lardin Arewa, la'akari da cewa galibin ma'abuta kafar na amfani ne da harshen Hausa?
Ita Hausa ta kai wani mataki a yanzu a duniya. Idan za mu yi tunawa lokacin da shugaban wannan kamfani ya zo Najeriya sai da ya magana akan Hausa, yake magana cewa lallai za su fito da manhajoji wanda za su fassara su da Hausa kuma a riƙa amfani da Hausa wurin ta'ammali da wannan dandali. Don haka babu wani shinge da kasantuwar mafi yawancin sakunkuna da ake sakawa da Hausa zai zama a wurinsu.
Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Talaga dan muku gargadi gwamnatin wani in ba na ku ba ai yana da wuya ta kula da ku. Wannan mota ce ka ta in ba hanya za ka yi. Dan haka gwamnati ta tuna tai kwalta ma ke ki a kauye da cikin Benne gari motocin talakawa.
To madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari waɗannan shirye-shiryen daina so muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu ko karfe 12 ne da minti 15 na dare ga shirinmu na gaba.
Lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A cikin shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako zamu yi magana ne akan ciwon haƙori. Ciwon haƙori ciwo ne dake addabar mutane da zugi mai raɗaɗi a cikin haƙori da kuma dasashi, kuma ana yawan kamuwa da shi ne sakamakon datti ko ruɗewar haƙori. Ganin cewa ciwon haƙori ya addabi jama'a da dama, inda sanadiyar hakan yakan sa jama'a da dama su rasa haƙoransu, ya sa shirin lafiya uwar jiki na wannan mako ya samu ganawa da wani ƙwararren likitan haƙori, Dr. Mustapha Danjuma, da ke aiki da ma'aikatar lafiya ta gwamnatin tarayya a sashen kula da lafiyar haƙori. Likita, barka da warhaka.
Barka kare.
Ku za ka yi wa masu sauraron mu ƙarin bayani akan ciwon haƙori da kuma rabe-raben su, ko kuma in ce nau'ikan ciwon haƙori?
Ciwon haƙori yanayi ne wanda mutum yake samu, wanda yake da za ka ji mutum yana samun zafi akan haƙorin shi ko a kan dasashi, kuma yakan gigita mutum sosai, yakan sa mutum zazzabi, yakan kuma sa mutum ya samu rikicewa matuka. Ciwon haƙori ya rabu bisa abin da ya kawo ciwon haƙori. Akwai ciwon haƙori wanda yake yana samuwa ne sakamakon kogo da aka samu a jikin haƙori, a cikin haƙori, wanda yake a hankali zai dinga ci har ya je taba a sashen haƙori wanda yake da jijiyoyi a ciki da kuma masu kai saƙo ƙwaƙwalwa. To wannan idan ya fara haka nan mutum zai dinga samun ciwo a hankali, sannan kuma mai ɗannan matsakaicin zafi da sensation, sannan zuwa ɗan lokaci kaɗan mutum zai dinga samun ko da iska ta shiga a bakin shi za ga yana samun ciwo matsananci, ya ci gaba sai ga ana samun kumburi. To wannan da ba. Akwai kuma ciwon da ake samu na dasashi ne ke kawo ciwo, za ka ga kwayoyin cuta sun shiga saboda rashin tsafta ko ka samu canji na sinadaran jikin mutum, shi ma yakan sa dasashin mutum ya dan kumbura ya kuma fara ciwo. So duka dai dasashi da shi kan shakori su suke haɗuwa su kawo ciwon haƙori.
A bayaninka ka nuna akwai ma ciwon haƙorin da rashin tsafta ne yake kawo shi. To shi wancan na farko da kai bayani wanda za ka ga kogo a haƙori, shi me ke haddasa shi?
To abin da yake kawo kogon haƙori shi ma ƙwayoyin cuta ne, amma kuma yakan haɗu shi ma da rashin kula sosai, misali wajen tsafta da wajen goge baki da man goge baki da brush. Idan mutum yana cin abubuwa kamar abinci masu zaki a bakin shi, musamman wanda suke makalkalewa a jikin haƙori, wato muna kiransu refined carbohydrates, wasu suna iya makalewa kamar su sweet cake da sauransu irin waɗannan abubuwa, to zaka tauna su kuma za su makale. Da yake san shi kan shakori a matauna din inda yake abin da zaki ga cewa ba wai yana da smooth ne haka ba, zaki ga cewa akwai dan corrugations a cikin haƙori wanda yake taimakawa wajen nika haƙo abincin ka abin nan haka yake. So zakan makale, after idan ya makale baka kula ka kuskura baki da kyau ba, ko baka yi brushi musamman da daddare kafin ka kwanta barci, waɗannan sauran abincin da mutum ya ci akwai normal ƙwayoyin cuta da suke a bakin mutum wanda yake su za su zo su ci wannan abincin su fidda najasa daga jikinsu, wanda yake wannan zai iya ƙoyar ma haƙori illa ya sa shi ya taushi. Bayan wannan farin haƙorin da muke gani a baki jikin mu saboda yafi komai karfi a jikin mutum to amma idan aka samu su waɗannan kwayoyin cuta suka ci wannan abincin sannan kuma suka fidda najasa a jikin su acid ne suke fitarwa shi kuma wannan farin haƙorin za ta ga kaman abu ne wanda yake da property na metal so waɗannan shi zai sa ya narkar da waɗannan sinadaran da suka sa wannan farin da yake kike gani a haƙori zai sa ya narkar da sinadaran da suke sa mashi karfi sai ya taushi so idan ya taushi din nan waɗannan kwayoyin cuta za su iya komawa su kuma su ci wannan abin mai taushi din to a haka ana yi za ga mutun ya fara jin yana jin in abin mai sanyi ya shiga bakin shi zai dinga jin sanyi yana dan cizon shi koko idan iska ta shiga haka zai dinga ji a hankali in kuma bai dauki mataki ba sai kaga ya zo yana jin zafi sosai in mutun bai kula sosai ba sai yasa ake so dai gaskiya idan ka fara jin sanyi sai ka zo asibiti domin a duba a ga menene ainihin yake faruwa sai a maka abin da ya dace idan mutun ya toshe hannu sosai lokacin da zai ga jijiyoyin kai sako da jijiyoyin kai jini su riga sun tabu karshen ta sai ga ana maganin cewa sai an cire hakorin saboda mutun shi ma ya samu sa'ida a ciki amma in mutun ya dauki matakai sosai yana zuwa wajen likita ana duba ana bashi shawarwari idan an ga alamu a dauki mataki da sauri saboda kada abin ya kai inda ba a so
kai bayanin cewa akwai wasu kwayoyin cuta a baki su waɗannan halitta ce ko kuma me ke haddasa wannan kwayoyin cutar da za su zo wani abu ko kuma abinci da ya makale a hakori har su haifar da najasa
generally kwayoyin cuta a bakin mutum halitta ne kowanne mutum yana da su suna nan species din su akwai waɗanda suke iya kawo cuta din akwai kuma waɗanda su suna ma taimaka maka ne wajen kare bakinka da kuma taimaka maka wajen sarrafa ma abincin da zaka tauna so idan aka samu mutum wanda bashi da tsafta so za su sa waɗannan waɗanda suke kwayoyin cutar da suke da hatsari a baki za su dinga ƙara yawa har su kai lokacin da za su yi mashi ainihin haƙori da kuma shi dasa shi illa saboda haka kula da tsaftan baki shine kashin bayan kariya ga ciwon haƙori da kuma ciwon dasa shi
likita akwai bambanci ne tsakanin ciwon haƙori da kuma ciwon dasa shi
eh to ai kin san da haƙori da dasa shi su ne muke kira dental tissues a gaskiya shi bature bai bambanta su ba ba za a ce only teeth ba haƙori shine wannan wanda ke gani fari din nan kuma a waje amma a kasan shi yafi tsawo ma yana cikin kashi shi wannan ba zai iya aiwatar da komai in ba tare da wannan halitta ta dasa shi wanda aka yi wanda yake shi yake rike shi a wuri daya dasa shi yake taimaka mashi wajen samun sinadaran da zai kara ma haƙorin karsashi da sauransu yawanci abinda zai iya kawo maka ciwon haƙori to zai iya kawo illa ga dasa shi idan haƙori ya samu matsala har Yahuda ya je ya samu wani wuri da ake kira pop chamber da turanci to wannan pop chamber din zai lace zai sauka kasa kin ga jikin mutum zai so ya cire wannan abun to amma ba zai iya cire saboda yana a cikin wani wuri ne wanda yake rufaffe sai ga mutum sai kaga dasa shin shi ya kumbura saboda kwayoyin cuta za su zo su hadu da kwayoyin da suke su ma suna kariyan jikin dan adam za a samu rikici tsakanin su so har kaga dasa shin mutum ya kumbura daga nan sai kaga ya ruwa har wata sa sai an yi aiki an yanka an cire ruwa din an cire wannan system sai kaga mutum ya samu lafiya so actually da shi dasa shin da haƙorin suna tafiya ta dan juma ne da dan jummai
suwa suka fi kamuwa ko kuma barazanar kamuwa da ciwon haƙori a cikin mutane
zai yi wahala ka fito ka ce ga bangare na al'umma da suka fi saurin kamuwa da ciwon haƙori ya danganta ga irin kula da aka samu amma likitance yara kanana su haƙorin su bashi da kaifi kamar na manya saboda haka za su ifi samun saurin samun attack daga kwayoyin cuta fiye da manya saboda manya nasu ya riga yi karfi akwai resistance sannan haƙorin yara musamman in suna dagowa zaka ga nan da nan in ba a samu kula ba zaka samu da yawan su zaka sun girami sun cinye yaro yana samun zafi da abin da wasu zaka an zo an cire amma dai wasu za su fito permanent one ainihin wannan wanda muke kira milk teeth wanda su sukan fito tun daga wata 6 haka kuma su fara fita bayan kan sai shekara 6 zuwa shekara 7 suna fita wasu kuma suna fitowa a lokacin permanent so su waɗannan hakoran su ba su da ƙarfi kaman hakori wanda suke na dindindin wanda suke fitowa zaki samu waɗancan su guda ma 20 ne amma kin ga waɗannan wanda zai fito miki permanent su wajen 32 ne so su da kika suna da ƙarfi sosai wanda za su iya abin nan to amma duk da haka idan aka samu kula da kyau sai kaga yaro ya har ya fidda hakorin shi babu matsala na biyu kuma zaki iya samu a cikin manyan mutane wanda ba su kula da tsaftan baki da sauransu zaki ga suna yawan ciyeciyen zaki musamman abu mai makalewa a jiki kamar su sweet su chocolate da sauransu ba sa yawan yin kuskure baki da ruwa kuma ba sa yin brushi da dare za su kwanta zaki samu cewa akan samu wanda suke kamuwa shi kuma da ribewan hakori kenan wato abin da kira dental caries haka kuma in kika samu mutanen da ba sa kula da shi kanshi tsaftan bakin sukan yawan samun abin da ake kira bubu gum bleeding in sun ka taba ko da alwala suke misali zaki ga cewa jini na fitowa to wannan direction tsafta yakan kawo a gaskiya akwai bincike da aka buga wanda aka nuna cewa mutanen da suke zama a kauyuka wato wanda suke zama a karkara sosai su sun fi kamuwa da ciwo da ya shafi dasashi fiye da ciwon wata da suka shafi shi kanshi hakorin kuma haka aka samu mutanen da suke zama a cikin birane su suka fi kamuwa da ciwo rami a hakori domin saboda yanayin irin abincin da suke ci wannan yana nan kuma haka ne in mutanen wanda suka yi aiki a karkara suka samu kansu na aiki a birni za su ga cewa a birni sun fi samu mutane da suka zo suna neman a yi musu ciko ne suna da kogo da sauransu wasu kuma zaki ga a kauye wani ma zai zo hakorin shi duka suna ma sun riga suna rawa ma kawai kamar za su fita da kansu gwamnati da ka taba zaka ga yana jini da sauransu
ta yaya ya kamata mutum ya kula da hakoransa domin gujewa daga kowace matsala ta hakori da ka iya tasowa da kuma irin kaga hakori ya canja launi yayi ruwan dorawa ko kuma baki ko makamancin haka
alhamdulillah kamar yadda na fada kula da tsaftan baki shine kashin bayan kariya da cututtuka na hakori banda wannan musamman yara masu tasowa dole sai an kula da abinci a ba su abinci mai gina jiki wanda yake da duka abubuwan sinadarai da ake bukata musamman sinadaran vitamins da kuma proteins su gina jiki wanda za su kuma taimaka wajen gina hakori da kuma sauran gabobi na bakin mutum wanda suke taimaka ma hakori idan yaro bai samu abinci ba kware da gaske zaka samu cewa yana da matsala wajen hakoransa zaka ga cewa development din hakorin an samu matsala wajen gum tissues din shi na biyu kuma dole mu kasance mutane suna zuwa ganin likita akalla su biyu a shekara as mutum ya je asibiti a duba hakorin shi ba shi shawarwari
koda
hakorin baya ciwo ya kamata mutum a ba shi shawarwari kuma a wanke mashi hakorin a sassa magunguna wanda zai ba shi kariya na wata 6 to bayan wata 6 kuma ya ƙara kuma to mutum yana haka zaka cewa koda akwai ramin da shi bai sani ba shi likita zai sani zai duba ya gani ya ga yaya za a yi ya mashi abin da ya kamata
to masu sauraron mu kada da ku sha'afa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka yau kuma sai a gafarce mu domin lokaci ba zai ba mu damar amsa tambayoyin ku ba a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato
Dr. Mustafa Danjuma Abubakar
sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance cikin koshin lafiya
to madalla a gaida Hawwa Umar da kuma likita yanzu ga labarai a takaice
Shugaban Amurka Donald Trump da kakacin majalisar wakilai Nancy Pelosi suna ci gaba da tatar baki kan batun gina katanga a kudancin Amurka da ya sanadiyar rufe waɗansu ma'aikatan gwamnati da ya shiga mako na hudu yau A jiya Alhamis shugaba Trump ya rubuta wa Nancy Pelosi cewa an take tafiyar da take niyyar yi zuwa Belgium da Misira da kuma Afghanistan kuma za a sake sa rana ne bayan an bude sauran ma'aikatan gwamnati ya kuma bayyana ziyarar da za ta kai a matsayin yawon bude ido na kwanaki 7 yace idan ita Nancy Pelosi tana son ta shiga jirgin kasuwa to wannan ya rage nata Kungiyar Tarayyar Afirka ta gabatar da wata bukatar bazata a jiya Alhamis da yamma tana kira ga gwamnatin kasar Congo ta dakatar da sanar da sakamakon ƙarshe na zaben shugaban kasar da ake takaddama akai bisa dalilin cewa ana matakar tababa akai Yau Juma'a ake kyauta zaton kotun tsarin mulki ta kasar Congo za ta yanke hukunci a karar da babban abokin hamayya ya shigar yana kalubalanta sakamakon zaben. Martin Yulo ya buƙaci a sake kirga kuri'u bisa zargin an yi a ringizon kuri'u. Waɗansu 'yan bindiga da ba a san ko su wane ne ba sun harbe suka kuma kashe wani ɗan jaridar ƙasar Ghana da ya fice wajen rubuto rahotanni da suka shafi abubuwan fallasa.
To da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai canza hantsi wato ƙarfe 8 agogon Najeriya 7 agogon Ghana kenan. Za ku ji mu ɗauke da wasu rahotanni amma yanzu a madadin Grace Alhaji Abdu da zai taimaka muka gabatar da shiri da kuma wanda ya shirya ba da umarni Malam Sidi da injiniyan mu na wannan safiyar wato Dawud Sani. Babaya kuma kere ne daga nan Washington yake sallama da ku sai da hantsi. Assalamu alaikum.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.